sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a 22 ga watan Mayu shekara ta 2020, wadda ta yi daidai da 29 ga watan Ramadana shekara ta 1441. Inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Amma duka mun kuji abin da muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Malam Yusuf, ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya kai ziyara ta uku a jihar Michigan da ake kira fagen daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaɓen watan Nuwamba. Kana kasar Kenya ta ƙara ƙami a kokari da take yin samar da maganin COVID-19 a cikin gida.
To yanzu sai a gyara zama domin jin waɗannan labarai da muke tafi da su. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan ɗaurin huhun goro da al'ummar jihar Kaduna suka ce gwamnatin da suka zaɓa ta yi musu. Har ila yau, mabiya mazhabar Shi'a na ganin halin da yau duniya ta shiga na annobar coronavirus na da alaƙa da rashin adalci. Bayan duk waɗannan, muna tafe da shirin duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24, da yawansu ya kai 6,088, kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya Alhamis zuwa safiyar yau Juma'a, a cewar ma'aikatar lafiyar. Wannan adadi mai ɗimbin yawa ya kai yawan masu ɗauke da cutar a India sama da biliyan 1. A can kasar Birtaniya kuma, ƙarƙashin yaƙi da take yi domin daƙile bazuwar cutar, duk wanda ya shiga ƙasar ta jirgin sama ko da kuwa ɗan ƙasar ne za a killace shi tsawon kwanaki 14. Matafiya daga ƙasashen waje kuma za su ba da adireshin masaukinsu domin a riƙa bibiyar ko suna bin dokokin killacewar, inji sakataren arewacin Ireland Brandon Lewis yana faɗa wa shirin labaran Sky News. Ana sa ran sabon dokar za ta fara aiki ne a cikin sabon wata. Cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta ce akwai sama da mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar, kana sama da 333 sun mutu da cutar a faɗin duniya. Ita kuwa Amurka tana ci gaba da zama inda cutar ta fi ƙamari da yawan kisa. Amurka na da sama da mutum miliyan 1.5 da suke ɗauke da cutar, kana kusan wasu 95 ne suka mutu da cutar. Sai kuma kasar Rasha wacce take ta biyu wurin yawan waɗanda suka kamu da coronavirus da mutum 317, kana kasar Brazil tana biye da ita a matsayi na uku da mutum 310 da aka tabbatar da suna ɗauke da cutar. A Amurka dai, shugaban kasar Donald Trump ya ba da umarni a ɗan sauke tutocin kasar da ke kan gine-ginen gwamnatin tarayya domin tunawa da alkawa da suka rasa rayukansu sakamakon coronavirus. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Michigan a jiya Alhamis a kamfanin kera motocin Ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba. Wannan ne ziyara na uku da Trump ya kai a jihar da ake kira da fagen daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaɓen watan Nuwamba. Sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan arangama da yi ne da gwamnan jihar Ɗan Democrat. A ziyarar da ya kai a kamfanin kera motocin Ford na Michigan da yanzu yake yin kayayyakin jinyar marasa lafiya, shugaban Donald Trump ya yi bayanai akan aniyarsa ta sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Wannan ziyararsa za ta ƙara bashi goyon baya a jihar da ake kira fagen daga, wanda Trump ya kusan lashe ta a zaɓen shekarar 2016. Amma sabon goyon bayan nasa yana fuskantar rashin tabbas sakamakon arangama da Trump ɗin ya yi a wannan lokaci da gwamnan. Trump da ya nuna goyon bayansa da 'yan ƙasar da ke zanga-zangar ƙalubalantar umarni da gwamnan jihar Gretchen Whitmer ta yi cewa kowa ya zauna a gidajensa, kada ya yi barazanar riƙe kuɗaɗen jihar daga gwamnatin tarayya a kan shawarar da jihar ta ɗauka na gudanar da zaɓe ta hanyar email a wannan lokacin annoba. Yana mai cewa za a iya tafka magudin zaɓe. kar Kenya ta kara kaimi a kokari da take yi na samar da maganin COVID-19 a cikin gida. Cibiyar nazarin magunguna ta kasar Kenya, wato cibiyar nazarin magani mafi girma a Afirka ta Gabas, ta gwada ingancin wani maganin gargajiya da ake kira Zedupex. Binciken maganin jiyyar coronavirus da na rigakafinsa ya kara kaimi a fadin duniya, ciki har da kasar Kenya, inda masu bincike suka himmantu wurin samun magani na cikin gida. Dr. Festus Tolo na cibiyar nazarin magani ta kasar Kenya shine babban jami'in kimiyya da ke jagorantar masu binciken akan gano ko maganin itatuwa zai magance COVID-19. Maganin Zedupex da masu nazari a Kenya suka yi shi a shekarar 2015, an yi amfani da shi wurin jinyar cutar kurajin baki da na kan al'aura. Tolo ya ce zuwa yanzu shi da abokan aikinsa ba su iya tabbatar da ko maganin zai iya magance coronavirus ba. Duk da kalubalolin da ake fuskanta a wannan nazarin, masu bincike a cibiyar Kenya sun da kofa wurin samun magani na cikin gida na COVID-19. Kenya dai tana da mutum sama da 1,000 da aka tabbatar da sun kamu da coronavirus, kana tuni wasu 50 suka mutu da cutar.
Yanzu kuma bari mu fara da rahotonmu na farko. Kimanin makonni 8 kenan da gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dokar takeita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus a cikin jihar. Gwamnatin ta kara jaddada cewar babu ranar bude al'amura a jihar. A bangare ɗaya kuma jama'a na kokawa da cewar gwamnatin da suka zaba don ta musu adalci ita ce yau ta saka su cikin halin haƙula'i. Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata saka ranar da za ta bude kasuwannin jihar Kaduna da ta tashe su don komawa makarantun da suke ci yanzu ba. Shugaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar Kaduna Malam Hafiz Bahari ya ce kyakkyawar manufa gwamnati ke da ita shi yasa ta rufe waɗannan kasuwanni.
Sai mun duba tun da ba ni bane kadai ne kawai shugaban kasuwa ne da kai gwamna da kai su masu kula da lafiya su ne za su duba su ga lokacin da ya dace. Amma ban tsammani bari kwanan nan ne za mu koma so jama'a su tara hakuri su sake dubawa su gani cewa mu ba mu da wani manufa mun yi ne saboda kare rayukan su kuma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba.
Yawan 'yan kasuwar jihar Kaduna da suka saba da kasuwa ta al'ada dai suna cikin damuwa game da wannan sabon salon kasuwanci a jihar Kaduna. Masun ce a gaskiyar magana suna cikin wani hali biyo bayan sauye yadda ake kasuwancin yanzu.
Sunana Muhammad Sabo daga Kaduna kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Gaskiyar lamari a yanzu kasuwanci yanayin cinikin da muke samu a yanzu kaso 90 cikin 100 babu. Ba ma a magana siyan kayan sawa, yanzu ana magana siyan kayan abinci ne. An ba mu wannan rana ku ɗaya zuwa bi dan mu zo mu ce kayan abinci an hana mu. Yanzu karshe wata mata ta zo siyan taliya ta zo siya koranta ake yi. Wannan wani irin matsala muke ciki ina ke so a sa al'umma gwamnati ta saki mutane su kasuwancin su idan ma wasu matakai za ta dauka amma hanyoyin da aka bi gaskiyar lamai ba a ba hanyoyin da za a ce maka mana ba.
Sunana Alhaji Musa Garo Merino da koda kasuwar kawo a Kaduna Najeriya. Ke san Allah Isa Lu Ikarma ajjama magana mai sai da radio dan zalunci da gwamnatin jihar Kaduna a ce wai dan kasela da dan silvin defense da soja da dan sanda ta zo suna koran ne sai da manja a ce a kama wai mai manja sai da biya naira 25,000 akan ido na dan sanda suka kama shi dan zo su kwashe mu kaya suna dukan mata mutane to wallahi tallahi kiran da nake ga gwamnatin jihar Kaduna ta zo ta daidaita wannan al'amari domin idan ba haka ba wallahi mutanen jihar Kaduna za su kai matsayin da wallahi fito na fito da jami'an tsaro.
Sunana Alhaji Sulaiman Kifi Kaduna.
Gaskiya tsakani da Allah muna so General Buhari ya shiga cikin wannan al'amarin saboda Malam Nasir Ar-Rufai ba mun zabe shi bane dan ya cutar da mu. Ni din nan da nake magana ni Alhaji Sulaiman Kifi shago na ga uku ne yace mu rufe shaguna an zo ana takura mu al'umma mutane suna zuwa kasuwa siyan kaya ana kama mu a gaba na wata mata ma da jariri aka hankade ta da jaririnta kuma ai ya kamata a duba a ga halin da mutane suke ciki.
Shugaban hukumar kasuwannin na jihar Kaduna Malam Hafiz Bahari ya ce wannan sabon tsarin cin kasuwa na jihar Kaduna an yi shi ne domin tabbatar da kare lafiyar al'umma don ganin ba su yi cinkoso a kasuwanni ba.
Sabon da nake so in ga musu su yi hakuri wannan abu ta shafi kowa ba fa ɗan kasuwa bane kadai abin da ta shafa ba mu da wani tunani na wai kun ta kama mutane ba wanda ya mana wani laifi da zamu kula ta mishi abinda muke yi nan saboda muna kokari ne mu kare rayukansu.
Tun bayan bullar cutar corona a jihar Kaduna dai gwamnatin ta dauki matakai na ganin ta kare yaduwar cutar a fadin jihar Kaduna ciki kuma har da salancin kasuwanni a makarantun primary da yanzu suke hutu wanda gwamnatin ta ce wannan zai taimaka mata wajen ganin mutane basu cinkushe a lokacin da suke saye da sayarwa ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kuma za ku iya bibiyar mu a shafukan yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu
Matsalolin coronavirus ya madukan addaban ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon bude ido a duniya wato nashiyar turai inda cutar ta yi sanadiyar rufe wuraren shakatawa na yankin a wannan lokacin hutun rani kana ta jefa masana'antar yawon bude ido mai samar da biliyoyin daloli cikin rashin tabbas Kungiyar tarayyar turai tana sa ran akalla za ta bunkasa harkokin yawon bude ido a yankin a matsayin wata gagarumar nasara na haɗin kan kungiyar A fadin kasar Faransa ana ci gaba da rufe gidajen otel da wuraren cin abinci da kuma wuraren shakatawa na gabar teku har sai farkon sabon wata haka dai lamarin yake a kasashe mambobin kungiyar tarayyar turan inda sashen yawon bude ido ke samar da kashi 10 cikin 100 na kudaden da kasashen ke samu a cikin gida kana yake kuma samar da kashi 12 na ayyukan yi Hukumar tarayyar Turai tana son bada taimako ga sashen yawon bude ido ta kuma fitar da tsari da ta yi na sake bude kan iyakoki kana za ta taimaka wa harkokin sufuri da na gidajen otel su tarbi masu yawon bude ido su lamar lafiya da karshen jirgin fasinja da ke dauke da mutum akalla 98 ya fadi a wani wuri mai yawan jama'a dakiku kafin ya sauka yau juma'a da rana a Karachi birni mafi girma a Pakistan ya lalata gine-gine da dama dake kan wata karamar hanya Hayaki da kura masu yawa ne suka turduke wurin sakamakon hatsarin jirgin a cikin yanayi mai zafi da aka samu yau da rana kana mazauna karamar hanyar kuma sun taimaka wurin aikin ceto jirage masu saukar ungulu na ma'aikatar jiragen sojin Pakistan sun kimanta bangan hatsarin kana sun gudanar da aikin ceto an riga dai an tura ma'aikatan bincike da kuma gano mutane domin aikin ceto a cewar wani sakon Twitter da mai magana da yawun ma'aikatan sojin kasar Major General Babar Iftikhar ya aike Jirgin da ya taso daga filin saukan jirage na kasa da kasa na Pakistan yana kan hanyarsa ne daga birnin Lahore zuwa Karachi inda ya yi hatsari a wani wuri da ake kira Model Colony ana ci gaba da binciken musabbabin hatsarin jirgin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ga labaran duniya bar mu je ga rahotonmu na gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa mabiya mazhabar Shi'a sun gudanar da muzahara yau Juma'a a birnin Yamai inda suka nuna damuwa a game da abin da suka kira rashin adalci da ake fuskanta a fadin duniya. Lamarin da suka ce shine musabbabin matsaloli da duniya take fuskanta a yanzu. Don haka suke kira da a koma tafarkin gaskiya. Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani.
Al'ada ce a kowace ranar Juma'ar ƙarshen watan azumin Ramadan mabiya mazhabar Shi'a a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Salifu Ahmed Lazare kan yi mazahara don nuna juyayi a dangane da jayayyar da ke tsakanin Palestine da Isra'ila akan batun mallakar masallacin Qudus kamar yadda suka yi tattaki a yau Juma'a 29 ga watan Ramadan na shekarar 1441 Hijiriya a birnin Yamai
lokacin da aka juya hali irin ta zuwe ta zama jamhuriyar musulunci ƙarƙashin jagorancin Imam Khomeini to babba abinda ya sa gaba abinda ya dame shi shine kasancewar masallacin Qudus a hannun Yahudawan Isra'ila da zalintar da ake ba Palestinawa don haka ya shirye cewa duk rana ta 7 ga watan Zulhijji wanda a lokacin duk alhazai sun tattaru a Makka ana shirin gobe za a fita zuwa Mina to sai a fita a yi muzahara ta zaman lafiya a nuna wa duniya lalle cewa Qudus haƙƙin kowa ne dole a yanta
halin da aka shiga sakamakon annobar cutar coronavirus wata alama ce da ke fayyace fushin ubangiji a sanadiyar rashin adalcin da yake katutu a duniya inji su
yanzu misali a Nigeria sai Ibrahim Asakzaki mutumin nan wanda ta yi hukunci a sake shi an zalunce shi a biya shi diya a gina mai gidajensa aka rusa har yau ba a sake shi ba shekara 4 da wasu watanni yanzu nan yana fama da rashin lafiya yana gidan yarin Kaduna sai Allah ya sassauta mana to irin wannan al'amari shike jayo bala'i irin wannan don haka dan adam ya shiga taitayinsa ya fita ya yaki zalunci a daina zalunci ya goyi bayan waɗanda ake zalunta
ko Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana ya yaye mana cutar corona. Idan ba haka ba, wallahi Allah zai jarrabe mu da abin da yafi corona musiba, ba fata muke ba.
Mabiya mazafar shi a reshen jamhuriyar Niger da suka halarci wannan mazahara sun jaddada aniyar ci gaba da bada goyen baya a gwagwarmayar ganin an kawo karshen abubuwan da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya.
To sunana Shafi'i Mamman Sharu. To wannan mas'ala a mas'ala ce da ta dan Adam gabaki daya, domin su Yahuda sukan kashe musulmin da kristocin da masu Palestine, domin cikin Palestine akwai ainihin kristoci, don haka mas'ala ce ta duk dan Adam mai tausayi a zuciyarsa. Don haka muke jaddada goyen baya, muna goyen Palestine iya rayuwar mu.
Ni sunana Halimatu Abubakar. Muna jin ciwo ne, muna jin zafin kwanciyar hankalin da ƴan uwanmu ba sa samu, da yarorinsu su samu, kuma a duk yanda rayuwa tun daga duniyar ta Allah sai shi ya shimfida ta, ya ba da daman dan Adam kowa ya rayuwar shi yanda yake so. To muna jin ciwo, muna jin zafin rashin su, rashin samun kwanciyar hankalin da har za su samu su yi rayuwarsu a yanda kowa yake yin ta.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro kada dai amanta, waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da ake kokarin maido da harkokin yau da kullun a sassan Amurka bayan matakan da aka dauka na yaki da yaduwar cutar COVID-19 da ta addabi duniya, wani yunkurin samar da wani karin kudaden agazawa tattalin arzikin Amurkawa da ƴan Democrat suka bujiro da shi ya yi kwadar rabuwar kawuna kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar wanda ya shiga wani yanayi mara kyau. Yau mutum da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da sannan hankali ake kokarin bude harkokin kasuwanci a sassan Amurka, wani batu da ya fi jan hankulan jama'a shine yadda za a saita akalar tattalin arzikin kasar domin ya farfado daga kangin da ya shiga sanadiyar annobar cutar coronavirus. To sai dai kamar yadda aka saba, mutum ya shiga turken siyasa, wato an siyasantar da lamarin. A dai makon da ya gabata ne majalisar wakilai ta amince da wani kudirin tallafin dala trillion 3 don tallafawa Amurkawa. Kujirin da ya nuna bambancin ra'ayi tsakanin ƴan Democrat da ƴan Republican. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan take kara matakin neman ƙarin kuɗaɗen, inda take cewa da farko za a buɗe harkokin kasuwanci, a yi gwaje-gwaje. Na biyu, muna so mu karrama jaruman mu ta hanyar tallafawa jihohi da nanan hukumomi. Na uku, muna so mu Amurkawa kuɗaɗen ɓatarwa. To sai dai Republican na ganin akwai laji cikin ɗi, duba da cewa ƴan watanni kacal suka rage kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa, kuma a ce wasu wani buri kawai ƴan Democrat ɗin suke so su cimma. Lindsey Graham jigo ne a jam'iyyar Republican da ke wakiltar jihar North Carolina. Yace kudirin samar da ƙarin kuɗaɗen da ƴan Democrat suka gabatar ba shi da wata alaƙa da cutar coronavirus. Kai da ya zo gabanmu ma fatali za mu yi da shi, domin idan ka duba abubuwan da ke kunshi a cikinsa zai yi matuƙar wuya ya sha a majalisar dattawa. Shi ne wannan kuduri kamar yadda ƴan Democrat suka tsara shi zai ba da dama a yafe wa ɗalibai basussukan da ake bin su na tallafin karatu, a bai wa ma'aikatan lafiya da ke gaba-gaba aiki da cutar coronavirus tukunci, tare da agaza masu biyan kudaden haya da waɗanda ke biyan kudaden gidajen da suka saya a kan bashi. Sannan kudurin har ila yau zai taimakawa bakin da ba su da takardun zama wajen samun wasu 'yan kudade, muddin dai sun biya haraji. To sai dai baya ga 'ya'yan jam'iyyar Republican da ke adawa da kudurin, ita ma fadar gwamnatin Amurka ta White House kallon hadarin kaji take mai. Peter Navarro mai ba da shawara ne kan harkokin kasuwanci a fadar.
Nancy Pelosi
ta sa ni a duhu, da ta ce har za a ba bakin da suka shiga kasar ta haramtacce hanya dala 1,200. Tun daga nan na dawo daga rakiyarta. To amma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa da ya fito daga jihar Vermont, Senator Bernie Sanders ya ce lallai Amurkawa na matuƙar buƙatar wannan tallafi. Yace akwai mutane da dama da ba su da kuɗaɗen da za su je asibiti ko da suna ɗauke da alamun cutar coronavirus, idan har an damu da rayuwar talakawa. an kuma gane irin walalen da suke fuskanta. Sako bukatun majalisa ta motsa. Sanders ya kuma ƙara da cewa akwai bukatun majalisar dattawa ta inganta dokar da ake da ita don tallafa wa ma'aikatan Amurka waɗanda ba sa aiki sanadiyar wannan annoba.
I happen to believe that we should go in the direction of a paycheck security process similar to what has been
done. Yace ni ana wa ganin kamata yayin muka koyi abin da kasashen nahiyar Turai ke yi na biyan ɗan ƙasar su kuɗaɗen tallafi ta yadda Amurkawa za su ci gaba da samun tallafin haɗe da duk wasu allowance da suke samu a lokacin suna aiki har zuwa lokacin da za mu shawo kan wannan annoba su koma bakin aikin su.
Hopefully sooner than later, you're just going to go back to work.
To sai dai Peter Navarro na fadar White House ya ce ai shugaba Trump na da wata dabara da za ta iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar.
For every service sector job we might lose as we adjust to this China virus, we're going to have to replace that with
ya ce ga kowane fannin harkar kasuwanci da aka rasa aiki sanadiyar wannan cuta ta China, za mu maye gurbin aikin da wani daga ɓangaren ƙere-ƙere wanda ke haifar da ayyukan yi da dama. Saboda haka abin da muka fi mai da hankali a kai da shugaba Trump shi ne Amurkawa su riƙa sayan kayayyakin ƙasar a kuma sassauta ƙa'idojin kasuwanci a samar da tsare-tsare. Muna fatan waɗannan matakai za su sa a daina fitar da kayayyakin Amurka kamar na magunguna zuwa ƙasashen waje. Hakan zai sama mana tattalin arziki mai inganci da tsaron ƙasa. To yayin da ake jira a ga yadda wannan ƙuduri zai kai a majalisar dattawan, shugaban majalisar wakilai Pelosi ta ce ‘yan Democrat a shirye suke su hau teburin tattaunawa da abokan aikinsu na Republican domin a cimma matsaya ɗaya. Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Elizabeth Lee da Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu da kuma fatan masu bukukuwan sallah za su yi lafiya.
Madalla bari yanzu mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Abdulmuminu mai gwado Doguwa jihar Kano a Najeriya. Yace salam sashin Hausa na muryar Amurka. A yau na shigo ne ku bani dama domin in taya al'ummar musulmin duniya murnar gabatarwar watar Shawwal. Muna fata ƴan uwa za mu yi amfani da darussan da muka koya a cikin watan Ramadan, kama daga haƙuri, kyautatawa da sauransu. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka yi gamdakatar da daren Lailatul Qadr. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga babawo Mato mai addu'a. Yana cewa assalamu alaikum gidan Radio Muryar Amurka mai albarka. A yau na shigo wannan fili ne domin in nuna damuwata akan yadda naga wata kotu a jihar Bayelsa a Najeriya ta yankewa Yunusa Yello hukuncin daurin shekaru 26 sakamakon auro wata yarinya da yayi daga jihar Bayelsa zuwa jihar Kano. Hakika wannan hukunci yayi matukar tsauri. A gefe guda kuma ina maganar satar yara daga jihar Kano da waɗansu ƴan kabilar Ibo suka yi kuma suka canza musu addini, suka canza musu sunaye ta kwana. Ko su an wanke su ne domin mun ji kamar maganar ta sha ruwa. Ina fata shugabanninmu na arewacin ƙasar nan za su ankara su tashi su kwato wa waɗannan yara na jihar Kano hakkinsu. Na gaba sakon Abubakar Kawu Girgiri ne. Yace salam VOA Hausa. A daidai lokacin da muke ban kwana da wata mai albarka da falala watan azumin Ramadan, muna addu'a Allah ya karbi ibadunmu, ya baiwa kasar mu zaman lafiya, ya kuma kawo mana ƙarshen cutar corona da sauran cututtuka baki daya. Sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau yana cewa jama'a mu yi haƙuri mu yi sallar Idi a masallacin Juma'a kamar yadda shugabanninmu gwamnatocin jihohinmu suka umurta tunda dai lalura ce ta sa hakan. Ganin an yi hakan ne domin kare lafiya da rayukanmu. Fata dai shine Ubangiji Allah ya sa mu yi sallah lafiya mu kammala lafiya. Amin.
A Aisha Sule kenan da wasiƙonku. A gaba kuma sai nasiha albarkacin wannan wata mai rahma.
Sunana Khalid Zakariya Khalifa, liman na masallacin Islamic Center dake garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba daya shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi hakuri. Sannan talakawa a yi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi. Fatan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba. Kuma wadata da masu ƙarfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa. Kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya. Wanda kuma ba su kamu ba muna fata Allah ya kare mu gaba ɗaya. Su kuma shugabannin mu Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Kiyamul layli wannan yau da ake yi wannan ba laifi bane, shi ba lokacin shi da ya gushe ba kuma shi ba za a samu wani canji akan shi ba. Mutum na iya yi a gidan shi shi kadai. Asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi, sai dai na Ramadana ne aka fi son a taru idan har zai yi. To amma tunda ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya yana gaba suna ɗan geta ɗan ba da tazara kamar yadda aka ce a roƙi Allah a yi ibada insha Allahu Allah zai karbi addu'anmu. Kuma muna sa ran Allah subhanahu wataala ne jin addu'an bayinsa ne ko ne ya yi ma bayinsa damuwa ne kuma zai yayi mana. Ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin mu kai ma Allah kukan Allah mai jin roƙon bayinsa ne insha Allahu zai yayi mana wannan. Kuma hanyar da za mu bi kenan wata ne na addu'a, wata ne na alkhairi, wata ne na albarka, to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi insha Allah subhanahu wataala za a samu fita.
A yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24 da yawansu ya kai 688, kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya Alhamis zuwa safiyar yau Juma'a a cewar ma'aikatar lafiyar. Wannan adadi mai ɗimbin yawan ya kai yawan masu ɗauke da cutar a India sama da biliyan ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Michigan a jiya Alhamis a kamfanin kera motocin Ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba. Wannan ne ziyara na uku da Trump ya kai a jihar da ake kira da Fagen Daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaɓen watan Nuwamba. Sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan aron gama da yi ne da gwamnan jihar Air Democrat. Kasar Kenya ta ƙara kaimi a ƙoƙari da take yi na samar da maganin COVID-19 a cikin gida. Cibiyar nazarin magunguna ta kasar Kenya, wato cibiyar nazarin magani mafi girma a Afirka ta Gabas, tana gwada ingancin wani maganin gargajiya da ake kira Zedupex.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu. Sai kuma wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai shirinmu na yau da gobe. Assalam.
down.